إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna mana wannan yammaci na Alhamis biyu ga watan Ramadan Hijira 1447 wanda kuma daidai da 19 ga watan Fabrairu miladiya 2026 muna masallacin Juma'a da na Aisha ne da ke gidan da hala Madaira a cikin birnin Sokoto domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma na watan Ramadan. A cikin ci gaba da karatun muna cikin Suratul An'am za mu tashi aya ta 151 kamar yadda za mu je a bakin alaramma.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ولنا آيوي da Allah rabba ya fara karanta mana aya ta farko ayoyi guda uku ne wannan nake dauke da wasiyoyi guda goma alwasaya al'ashr Allah subhanahu wa ta'ala yana ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul ka ce makafaran maka kafin su baki daya ta'alu utahu idan kuka taho أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ zan karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku amma ba daidai ne ku je ku ta haramta wa kanku abinda kuka ga dama kuna halarta wa kanunku abinda kuka ga dama ba daga cikin dabbobi ku haramta wadanda kuka ga dama ku haramta wa maza dabba iri kaza ku haramta wa mata dabba irin kaza daga cikin abadan da kuke nomawa kuma ku ta haramta makanunku abinda kuka ga dama to haka nan ba daidai bane halattawa da haramtawa aiki ne na Allah saboda haka ku zo ku ji abinda ubangijinku ya haramta muku na farko Allah tushirku bihi shay'a kada ku bai tarayya da komai wato ku bauta wa shi mashi shi kadai kamar yadda yazo cikin suratul baqara da kuma suratul an'am wa abudullaha kamar da kuma suratul nisa wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku yi mai tarayya da komai a cikin bauta wa Allah kada ku hada da bauta wa uzza da lata da manata da hubala da sauran gumakan da kuke bautawa sannan wa bil walidaini ihsana, ku kyautata zuwa ga iyayenku ihsanan kyautatawa kuwa. Iyaye ba bauta musu ake yi ba, sai dai da'a da biyayya ake zuwa gare su, wanda ke shine wajibi. Allah ya fara da haƙƙinsa, shine bauta mai ba tare da ai mai tarayya da komai ba. Rukunai guda biyu kenan na ibada. A bauta wa Allah rukuni ɗaya kenan, sannan kada ai mai tarayya kuma rukuni na biyu kenan. Idan ɗaya ya samu, ɗaya bai samu ba, to duk gaba ɗayansu ba su samu ba. Faman yu'min faman yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Haka Allah ce, wanda ya kafirce wa taghutu yayi imani da Allah, to yayi riko da ya biya mai ƙarfi. Sannan la ilaha illallah kuma kenan. La ilaha babu wanda ya cancanta da bauta, illallah kace sai Allah. Saboda haka an kore bauta ga duk wani abin da ba Allah ba, an tabbatar wa Allah bautar. Ki amanan Allah tushriku bihi shay'a. Nan sai aka zo da gaba daya. Ba zo da wa abudullah ba. Din ya gabata cikin suratul Baqara, suratul Nisa. Saboda haka bauta wa Allah ba tare da ai mai shirka ba. Kamar riko da sunna ne da kuma ajiye bid'a. Haka suke tafiya tare. Duk inda za ka yi riko da sunna, to ajiye duk bid'an da ke tattare a wannan wuri. Ba su haɗuwa. Idan ka ce ka haɗa su, to lallai za a samu bastin. Kamar ka ɗauko abin nan ne, wannan waya mai wuta, wancan mai wuta, ka zo ka haɗa, to ba za a samu zaman lafiya a nan wurin. Saboda haka duk lokacin da aka ce ga sunna, in aka zo ka cika ciki, cin cika ciki za ka yi, ko ko azumi za ka yi na sunna. In ka ɗauki ɗaya dole ka ajiye ɗaya, ba zai yiwu ka haɗa su. Idan ko ka ce ka haɗa su, to duk gaba ɗaya ba ka ga sunnan, ba ka ga sunna, sunna ita sai ta ce ta yayi. In ya zo sai a bar wa bid'a. To Allah subhanahu wata'ala duk lokacin da aka yi mai tarayya, to ibadan nan da aka yi to shi bai, kaso ko nawa aka bashi, to Allah ba zai karɓa ba bai. Sannan ban shi haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye ko haƙƙin nabi. Haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam yana a cikin haƙƙin Allah ne, don shi ne wakilin Allah da ya aiko zuwa ga bayi da umarni da kuma hali. To iyaye su ne ke da haƙƙi na biyu. Yasa Allah ce wa bil walidaini ihsana, kuma suma iyaye a kyautata musu, kyautatawa kuwa matuƙa. Kyautatawa iyaye ko kuwa saba ma iyaye yana da cikin kaba'ira. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya lissafo su daga cikin kaba'ira guda bakwai da suka zo cikin hadisi Abu Hurairah radiyallahu anhu da Bukhari da Muslim suka ruwaito. Annabi ya ce ijtanibu as-sab' al-mubiqat, ku nisaci lahuffukan nan guda bakwai masu halakawa. Ya ambaci ash-shirku billah was-sihru, sannan daga ciki wa uququl walidayn, da saba wa iyaye. Saboda haka iyaye su ne dalili na zuwanka a duniya. Suna da haƙƙi a kanka bayan ka ba da haƙƙin Allah, su ma ɗin wajibi ne ka kyautata zuwa gare su. Duk abin da yake na alkhairi ne, to ka yi musu. Abin da yake na sharri ne kuma, ka yi ƙoƙari yadda za ka kauce ba tare da isar da sharri zuwa gare su ba. Allah subhanahu wata'ala ya nemi mu zan kai musu addu'o'i. Malamai sun kwatanta waɗannan addu'a aƙalla sau biyar. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kamar yadda yake cikin suratul Isra. Allah subhanahu wata'ala ya nemi mu musu wannan addu'a, mu neman musu rahama. Irin yanda suka yi ta taririya da mu, muna 'yan jarirai ba mu san komai ba, to su ma mu roƙan musu Allah. Idan roƙon musu Allah rahama Allah da kuma jinka Allah da kuma jibintar Ubangiji da zai yi musu kamar yadda suka jibince mu ba mu san komai ba. Haƙƙi na uku Allah ce wala taqtulu auladakum, wasiya ta uku kenan, kar ku kashe ƴaƴanku min imlaq, saboda talauci. Nan min imlaq, wannan talaucin ga ku cikin umbulbul, cikin suratul Isra, khashyatul imlaq, domin gudun talaucin da kuke hasashen fadawa. Sai a zauna a ta lissafi da abubuwan itahiya, a ce nan da shekara kaza idan ba a rage haihuwa ba, to talauci ko zai adabi duniya. To kada a bi wannan hasashen a ce za a kashe ƴaƴan da aka haifa, ko kuma a ɗauki wani mataki na rage haihuwa. Al'amari ga hannun Allah ce. Muna cikin mamaki yanzu haka halin da muke ciki, na yadda abinci ke da sauƙi bisa ga inda aka fito bara. Barawar haka abinci na da tsananin tsada. To wani matakin da aka ɗauka tsakanin bara da bana ya za abinci ya sauƙi. Adam sai ka yi tunani, har tunanin ke ƙare ba tare da ka gano dalili ba. Ba dai wani noma aka yi da wannan noma ne ya sa abinci ya amma sai ka sha Allah ba mu ta ba 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 yana da aikin da tabbato zuwa gare shi. Da ce ina da tabbacin in Allah ya so, Allah ba zai barni cikin yunwa ba, zai ciyar da ni. Kai kuma umarnin da ya baka sai ka ci kokari kana. Kar ku kashe ƴaƴanku min imlaq, saboda talauci. Larabawa al'adar su ƴaƴa mata kashe ku kai a ƙarshen wani ƙiyama ce, domin za a yaƙi ba ta iya zuwa, za a kawo hari ko ba ta iya kawo gudunmuwa, ille kururuwa ɗai. Da zama da aka ba su ƴaƴa mata, sun ko ƴaƴa maza kashe su suke yi saboda talauci. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idhal mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa huma qutilti. Idan aka tambayi kai yariyar da aka jira ko kuke da ta a ranar alƙiyama, bi ayyi dhanbin qutilti, a tambayi da ta wani da yake yi aka kashe shi din shi ya kashe shi, yana ce Allah ta ba ba na tambayi. Ba sai da yake saurai ba sai da sai. To al'ada ko kenan. Kristen na kankan shi ƴaƴa shi ne a kashe tun cikin ciki. Ana ɗauke da cikin sa abin da ciki. Saboda bi, ta fito ga ƴaƴa sun fara yawa. Na ta haifi waɗanda aka ƙara kuma abubuwan kuma za su ƙara dazu ciki. Saboda haka a shafa ga yadda za a tuɗe cikin nan. Sai Allah ya ce mana da ku na wala dan kwallo ni da kada ku kashe ƴaƴa ku san gobe kuma ba ku ki an ku ta karo. Sai Allah ya ce dan go ko ko ba iya mu to hanye ne wanda ke shirka wa iyahu ka sun ƴaƴa nan da kuke kashewa saboda talanci ba ku ke ciyar da su ba. Tidak kurang dari kurang. Bagaimana saboda haka mai dogara da Allah, abinda Allah ya hana zaman kashe kwanu. Kada ka zauna babu wata sana'a da kake yi don bida aiki. Idan ka haka nan, to ka saba ma umarnin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Babu wani annabi da cikin annabawa kwace sai da yayi sana'a. Annabawa sana'o'i ne gare su. Annabi Dawud, Allah ya sa mana makiyayi ne. Sannan manomi ne. Annabi Sulaiman shi ma manomi ne. Sana'o'i daban-daban. Ba dai shi ne aka hore mai aljannu. Duk abin da ya ga dama cikin teku sai ka nuna ka tsoko mai. Na kayayyakin kawar da sabarin. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ya kiyo. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sakauci, sannan kuma ya yi kiyo. Ana biyan shi ladan kiyo na da yi. To ashe addinin mu ba addinin zaman kashin wasu ba ne. Ka samu sana'ar da ka kama ka na yi. Sai Allah ya so ba ba ta da albarka. Kai ta mamaki wanda ke sallan dabino yana turawa cikin babu. Ko wanda ke sallan gwaiba, ko wanda ke sana'ar da yake sai ka samu baki. Saboda haka wajibi ne mu tashi tsaye, mu ga cewa mun samu sana'o'i da muka kama, muna samu abin da muka ci. Allah ya ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Alfasha wanda take bayyane da kuma wanda take boye, to duk gaba da Allah ya ce to adifake su, kan a kusace su ma ba zai aikata. Sai Allah ya ce wala taqrabu, bai ce wala tatafahashu ba, kada ku yi alfasha ba, a'a, kamar yadda ya ce wala taqtulu auladakum, nan da aka zo sai Allah ya ce wala taqrabu, kada ku kusaci alfawahisha. Kamar yadda Allah ya ce cikin suratul Isra, wala taqrabu zina, to wala taqrabu alfawahisha din. Yaya ne waɗannan hanyoyi ne ake bi ganin cewa hanyoyi ne na kusantar zina? Akwai hanyoyi da yawa birkis. Ya zama ce kabu-kabu take hawa zuwa wurin larurorinta, hanya ce ta kusantar zina, hanya ce ta kusantar alfasha. Yaya za ta yi da mai kabu-kabun nan? Tun tana sun kuyar da kai wurin jinga da mai ɗan kabu-kabu, har ta zo tana cire kai, har ta zo tana tale mai idanu. Tun tana kyaman zama bayan ɗan kabu-kabu, shi za ta zuwa inda ta ga dama har wata ran rungumar shi take, saboda sabo yau da gobe. Tun tana hawan kabu-kabu, ya yi ta hiran shi, ya yi ta surutu, ya yi ta ƙubarara, ko in ba ta cewa, har ta zo tana tanka mai. Har ta zo tana kama mai hira. Har wata ran ta hau kabu-kabun, ita za ta ɗauko mai hira. Duk yana da cikin hanyoyin kusantar alfasha. In ba dole ba, in ba larura wanda babu makawa ba, to haramun ne mace ta hauka buka. Balle yanzu obalodi da ake yi ya zama ruwan dare. Mutum uku hudu tare da direba a goya bisa bashi. ban ce an saba ma dokar tuki na mace mutum biyu ne kawai aka bada damar su hau. Sannan kuma ga karya dokar musulunci musamman idan ya kasance mata ne ko wata irin larura, to haramun ne ta rungumi wanda suke ta hau mashirki ne a doke obalodi ta yin salwantar rayuwa ce kawai na musulunci ya bada wannan damu. Saboda haka mai hakkar duk daɗe wanda mace za ta yi ta tsaya ta samu agwagwa da buji wanda yake mai ɗan dama dama amma ta guji kabuka. So da yawa za ka isko mace da ta yashe bisa titi ɗan kabu-kabu ya yashe ta, ta tozarta duk waɗannan abubuwa ne da ba su dace ba, bancin ga kusantar zina masu yawon ɗiga foliyo kula da su. Maza da mata ake haɗawa da lungu da saƙo da ƙauye da birni, a wasu ƙauyukan ma ɗaki guda ake ba su kwana. Masu tahiya harkar zaɓe maza da mata ake haɗawa, masu tahiya harkar ƙidaya maza da mata ake haɗawa, babu irin alfashar da ba a yi. Masu night duty a asibitoci nurse ne da makabantar su, sai dai ba ka shiga asibiti sai ka ji abinda babu daɗi ko ka ga abinda bai da kyau. Me zai kai mace yin haka nan? Waɗannan dai hanyoyi ne na al-qurbu min az-zina min al-fawahi, hanyoyin kusantar alfasha ne da Allah ya ce wala taqrabul fawahi. Za a aiki haji a ce mijin biza ko kuma matar biza, a kawo mace alaƙa ma a ce matar ka ce don ka je Saudiya ina mijin ke babu miji a to koma da kai, ba a ba ta damar ta shiga ta aiki haji don Allah subhanahu wa ta'ala bai ba mace dama ta tashi ita kaɗai ta kama hanya zuwa aikin hajji babu maharaminta, babu miji, babu ɗan uwa. Musulunci bai yarda da wannan. An shirya zuwa yaƙi aka rubuta sunan wani cikin mayaƙa, duk wanda aka rubuta sunan cikin yaƙi to ya zo farlo aini ya halarci wannan yaƙi. Sai ga matarsa kuma ta shirya za ta aikin hajji, sai faɗiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce manzo sallallahu alaihi wasallam ga ni an rubuta ni cikin mayaƙa kuma ga matata za ta aikin hajji, ya ce to aje yaƙin nan sai ka rake ta sai ta aikin hajji. A aje hajji ya bi na yaƙi ya sai rake matata ta aikin hajji. Amma mu nan ba mu damu ba, iyaka mu jefon mace kawai cikin jama'a a ce ai rufkatunta aminatu jama'a ta aminta tun jama'a wanda jama'a aminta tun yau in ka saki baki to lalle ana maka sakiya. Saboda haka kada ka yarda ka ba abokinka matarka cewa ku tafi aiki hajji tare, kada ka yarda da wani don musulunci bai yarda ba. Komai amincin wanda kuka yi to ciki guda wa da ƙane ciki guda uwa guda uba guda kakka miƙa mai mata tai matar ka cewa kudu kai aiki hanji ba muharamin ta bane, musulunci bai yarda ba. Kai kuma kakka yarda, in ka yarda ko kana ganin abinda babu kyau tun nan duniya sai ka ga abinda babu kyau kamin ka zo wurin Allah. a hada ka da maccen biyu za ka ce babu ruwana da ita ba mata ta bace ba yar uwa ta bace ban ya tsaya mata ke kuma ka ce Allah isa min ga duk wanda ya hada ni da ita da yanki ba kai ka ce wa hada ka da ita ba iyaka sun ce hukuma alhazaka wannan hada hadi iyaka ɗaya ka ce ka zo ga wanda aka hada ka da ita ko kuma ke ga wanda aka hada ki da ke da ku wuce wurin MMM masu bincike shikenan sai kowa kan hanya ce ke dai ce kai yanda yadda haka da ki da ku wuce shikenan sai ka ce tafe ko kuma ki ce to ba da babu ka kame akai wurin shedan ya saka abin da yake sakawa a zuciyarsa ana wucewa ya kama mata kayata ita ma ta kama mu shikenan an zo abokai baka san irin alfahatan da ke faruwa a sanadiyar yankin haka nan ba wasu maza har take mata su duka yi a sanadiyar miyagun labarai da suka yi ta ji na gaskiya to Allah ya ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana wata alfahata ce zahira wace ce batina malamai suka ce to akwai waɗanda ke zina a ɓoye iyaka ita dai ba gidan karuwa take zaune ba amma dai kuma tana ɗan taɓawa saboda haka in ta samu wani ja ta kai ta wani lungu su je su yi alfashansu shikenan ka ganta cikin niƙabi da hijabi saliha ce amma shi wanda ka alfasha da ita ya san ko wace ta alfasha kenan batila in dadiro to su ne waɗanda ke alfasha zahira a bayyane a wazaman miji da mata suke yi asali ba ta da daman ta kawo wani namijin sai dai shi shi kuwa kada ya yarda ta ganshi tare da wata matar tare da wata karuwa to Allah subhanahu wata'ala yace duk mun yace wannan ba alkhairi bane wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wasiya ta ziyarti Allah subhanahu wata'ala yace wala taqtulun nafsa kar ku kashe rai allati harrama Allah wanda Allah ya haramta kisan wannan ran cikin hadisi Abu al-Mas'ud al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salat الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارق لدينه المفارق للجمال بايا حالتا الزلد جنن مسلمي فاشي سيد اتنين دليلي وداو بزاوريني مزلي واندي كشريني دقنقن سنة واندي ريجي بر الديني شني التارق للجمال shari'a ta ba da dama a kashe shi amma bisa ga tsari da dokoki na shari'a a kamo shi a kai shi kotu a tsaye da hujjoji a kan shi alƙali ya sa a kashe shi amma in ba haka ba to shari'a ba ta ba da dama a yi ta kisan kai ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la zawadud dunya أهون عند الله من قتل رجل مؤمن أتي دنيا غبات أيتا حالك ثم فرقون تحقق شيء إن باب مؤمن تكي فيا في السوق يا ولي الله بس أتي أن كشر مؤمن لا مؤمن من جرمان من درجة أولي الله saboda haka mu gudani kashin kai idan an kashe wani an kwashe lahiya, ko an kashe wani ba a kwashewa lahiya. Sunnan duniya ko bale da dangan zo lahiya. Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Duk wanda ya kashe mu'mini da gangan to sakamakon sa jahannama, kuma zai dawwama a cikin ta. Bancin dawwama da zai a cikin ta, Allah zai fushi da shi, Allah zai la'ance shi, sannan kuma ga azaba mai girma da Allah bai siffanta irin wannan azaban ba. Mu'mini ɗaya ke da su, ina ga mu'mini biyu, ina ga mu'mini uku, ina ga mu'mini huɗu da sauransu. Allah subhanahu wata'ala ya ce zalikum wasaqum bihi, waɗannan wasiyoyi guda huɗu da muka karanto a wannan ayar, Allah ce wasiyar da Ubangiji ya yi muku kenan, wato umarnin da ya ba ku kenan tare da karfafawa, la'allakum ta'qilun, ya Allah cewa za ku yi hankali. Allah rahma sai Allah ce
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
الله يقول وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ وَصِيَّةَ الشِّدَاءِ. Allah ce kada ku kusaci dukiyar marayi, illa billati hiya ahsan, face sai kusanta wanda take kusanta ce mai kyau. Kamar yadda Allah ce cikin suratul Nisa, wabtadul yatama hatta idza balagu nikah fa in anastum minhum rushdan فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا وابتلوا اليتامى. كجربي يتامى مرايو ولن ندوك يويسك يجهنمك كلن تبدوك يا كلن أبو دامي سناء ناقئي ya san kan sana'a, ya san yadda ake sarrafa dukiya, ya san hasara, ya san riba. Allah ce idan aka kai haka nan, hatta idza balagu nikaha fa in anastum minhum rushda, in kun ga cewa sun gane sana'a, sun zamo masu hankali, masu wayo, fadfa'u ilayhim amwalahum, to ku miƙa musu dukiyoyinsu. Yadda aka so a kusanci dukiyar maraye kenan. Allah ce ku sani wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih, Allah ya san wanda ke kusantar dukiyar maraye da niyyar halakawa, kuma ya san wanda ke kusantar dukiyar maraye da niyyar mai a gyara dukiya, a bunƙasa dukiya, a tattalin dukiya. Sai sa Allah ce wala taqrabu malal yatim, in ka san ba za ka tattali dukiyar marayin ba to kada ka taɓa. Illa billati hiya ahsan, face sai kusantar da take mai kyau, yadda za a yi sana'a da dukiyar maraye, a yi tattalin dukiyar, a bunƙasa dukiyar. Nana Aisha radiyallahu anha tana cewa ittajiru fi malal yatim la ta'kuluhu zakat, ku yi ta kasuwanci cikin dukiyar maraye, don kada zakka ta sanya dukiya duk shekara an ɗebo ciki an bada zakka an koma ajiye saura wata shekara kuma an ɗebo zakka an ja ajiye saura wata shekara kamin yaro ya girma zakka ta sanya rabin dukiya amma idan ana kasuwanci fa ana samun riba ana hidda zakka ana nagwari wala taqrabu mal yatim illa billati hiya hasan hatta yablugha ashdahu al lokacin da maraye zai kai karfin shi zai kawo yaza yana iya sarrafa dukiya yana iya kasuwanci to lokacin sai a dauko a dika mai wasiya ta bakwai Allah ce wa auful kayla wal mizana bil qist ku cika mudu al kayl mudu والميزان da kuma ma'auni bil qist bisa ga adalci idan ka zo saye a cika ma mudu idan ka zo sayarwa kai ma ka cika mudu kada ka zama cikin wadanda Allah subhanahu wata'ala ya ce waylun lil mutaffifin alladhina idha ikhtalu 'ala an-nasi yastawqun wa idha kaluhum aw wazanuhum yakhsirun kai in zaka sai sai ka ce mai sai ka ji tsoron Allah ka cika min mudu ka ji tsoron Allah ka cika min ma'auni amma in kai ne zaka sayar sai zan kana tauye ma'auni Allah ce to bani ga duk wanda ke haka yau tauye ma'auni ya zama ruwan dare dabaru daban-daban ake cewa da shi da tauye ma'auni in kwano ne aka bugo aka ba 'yan kasuwa ga kwanon da za su yi amfani da shi wani awo sai su je su bugo irin wannan kwano su rage mai girma da ka zo kaga kwano kwano ne amma baka san magudin da ke ciki wasu kuma sai ku kawo karamin kwano su rabka cikin babban kwano kwanon gwamnati ne ga sunan gwamnati rubuce ga kwano amma an rabka karamin kwano cikin wannan babban saboda haka da wannan karamin ake maka awo ba babban da kake gani a waje ba ina ne mutum za shi da wannan yaudara ina za shi da haƙƙoƙin mutane saboda haka mu ji tsoron Allah za ka yi awo ne babban farcinka na riƙe da ma'aunin da kake awo an auna an cika to nan inda babban farcinka yake ba in ka ɗauke nan zurmawa zai yi kenan wanda ka sai don ma abu ya bi ka wannan bashi bashi inda babban farcinka ne ya tsaya ya riƙe kwanon da kai awo da shi وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ما أوني ولن تويوا باقي يليسا فإير دبارون دعكي ولن توي ما أوني إما سيد هيترني دزران كاد جدمان دا إن كابو كابو سوك سيوا يسي أكي وان من جدمان للي ليتا بارغريش sauran gidajen manwa da ke nan kusa ashe ba su da nita kwarai kenan to meye bambanci lita iri guda ce to me yasa lita wancan yahi lita saura an sa magudi a cikin gidan to mu ji tsoron Allah abin nan da mutum ke tara ba kai ne ranar alkiyama su za su lauce shi a lokacin da ake amfani da abinnan na mita ta nefa wanda ba na kati ba ta kati ba iyaka mai gida ya kira wadannan nefa ya rage mai gudun mita ya yi ta shan wuta mita komi ba ta ce ba yana ganin cewa ya kwashi baka ya ci bilif bai san cewa wannan wutan nan ita ce za ta babbace shi ranar alkiyama
takanti ita ma ana mata bayar
ko kuma su ma idan suna kiyayya da wani zai ba su cin hanci ku kara ma gudun mita mita ta gudu ita zurta ta mai wuta ba dai baka babu ba to ka ba mu cikin wutar da zaka biya har yanzu ita ma samuwar mita akwai magudin da ake mata duk da kafi ake sawa to duk gaba ɗaya mu ji tsoron Allah fattaqu Allah ya ulil albab Allah ke ku ji tsoron Allah ya kuma abuta hankula wanda ke da hankali shine ke ji tsoron Allah amma wanda bai da hankali shi bai ji tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce wa awfil kayla wal mizana bil qist da wannan laifi na rashin cika ma'auni dalilin halaka mutane annabi shu'aib kenan amma mu sai Allah ya kyale mu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ma alqawli ba zai halaka al'umma tai da irin laifuka halaka wanda ya halaka al'ummomi na farko in ba haka ba da mun cancanci halakawa 100 bisa 100 da liwadi aka halaka mutanen Lut tau billahukan da aka halaka al'ummomi da su duk gaba ɗaya suna nan cikin waɗannan al'umma ana aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu na izu لننظر كيف تعملون وصية تتقص الله سبحانه الله ولا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط قال لا نكلف نفسا إلا وسعها ما مكلفا مريم وطورا مريم شيء كذا إلا وسعها فشاء بنا بسيكي إياه الله بيتك تكا معوني الهالي يا سباك إيه تتعوى Allah bai ce ka cika mudu alhali ya san baka iya cikawa a'a Allah ba zai ce yi azumi kwana 30 alhali ya san baka iyawa ko kwana 30 ma ba cikin yini kawai ne ake azumin ba banda dare Allah ya daina dare a ciki Allah subhanahu wataala ya ce wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wasiyya ta bakwai kenan idan za ku yi magana fa'dilu to ku yi adalci walau kana za qurba ko da kuwa dan uwanka ne na jini za ka yi magana game da shi to kai adalci in yayi laifi tabbata mai laifin nan kanka ce a'a saboda dan uwana ne in yace ya aikata laifi hukunta shi za a yi إذا توفى الله أولى بهما إن كان غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما بايا الله سبحانه وتعالى شبنا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين in yakuna ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima ya ku wadanda suka yi imani ku yi tsaye bisa gariya adalci don Allah walau ala anfusikum ku akan kanunku ne ka san kai da ke kwadi cewa na yi laifi yanzu duk abin da za a yi ma a yi ma a nan duniya aw walidaina ko ga iyayenku ne ko suka yi laifi ku hadi wal aqrabina ko ƴan uwanku ne suka yi laifi ku hadi Allah ce in yakun ghaniyan in mawadaci ne wanda kake nadar da shi yana dauke da nauyinka yana biya maka wasu daruwar ka da duniya to kaka koyi gaskiya ka fada mai in shi an da rashin gaskiya ka fadi to abin nan za a yi mai aimai aw fasiran ko kuma talaka ne kaje ina fadi gaskiya dar mai shi za a yi in an dar mai shi gidan yari wa ka daukan nauyin iyali ne sai ce fallahu aula bihima Allah shi ya fi cancanta ka tsorace shi ka wadi gaskiyar da yake ka wadi bisa ga tsoron mai gidanka da zaka yi ko kuma tsoron talaka ga shi fada cikin halin kakani ki waye kai wannan talaka fadawa cikin halin kakani ki shi ya kai kai ne Allah subhanahu wataala yace to mai adalci duk lokacin da za mu magana wala jarimannakum shada'an qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa Allah yace takaddaman da ke tsakaninku da wani rashin jituwa kar wannan din ya kai ka ga rashin yi mai adalci dalilin wanda yasa kenan wasu lokuta nan Najeriya sai da ana ta kwaruwar musulmi din musulmi na shugabanci a babu ruwan shi Najeriya ya kawo shugabanci yanda musulmin Najeriya ke da haƙƙi ga dukiyar Najeriya kahirin Najeriya ma na da haƙƙi ga dukiyar Najeriya to saboda me zan fifita musulmi akan kahiri sai ga cewa ana adalci a lokacin da musulmi ke shugabanci amma lokacin da kahiri zai riƙe Najeriya subhanallah a lokacin su musulmi sai dai su yi hakuri abinda aka yi musu amsa abinda ba yi musu ba kuma su ce Allah ka amso muna yadda ya ga dama yake wannan shugabanci kuma kiri-kiri ba wa akwai ba kiyayyar da ke tsakanin musulmi da kahiri Allah ce to kar wannan kiyayya ta sa ka kima musu kahirin na adalci ba haka nan musulunci ya karantar da kai ba ina ne to in kana shugabanci zaka fifita musulmi akan kafiri abinda ba dole ba abinda ba dole sai an wa duk dan Najeriya ba sai wanda kai shugaba ka ga dama to nan ne zaka ce to bari ba musulmi in ta batun arnan inda musulunci ya baka dama ke kamar wanda ke da mata biyu ko fiye da biyu duk abin da yake na wajibi ne dole ka daidaita su daidai da daidai wanda ta shekara 100 gidanka wanda ko yau an ka kawo ta tana amarya ba za a fifita uwar gidan nan kamar yadda Hausa ke cewa akan amarya ba duk haƙƙin su guda ne amma inda kake da daman ka fifita haƙƙoƙi wanda ba na dole ba ka sai kwalama ka kama iyalin ka ba dole bane abinda a dole ka ba su abinci su ci ka ba su karin kumallo an ciyar da aka saba abincin rana an ciyar da aka saba abincin dare an ciyar da aka saba wata ƴan kwalama can in ka sau ba dole ne a ce dole sai ka bi ka ba su daidai ba wanda ka ga ta fi kyauta sama kai ma sai ka kyauta sama ita wacce in tana koyi da ita to kuma ba ta koyi da ita ta sani Allah subhanahu wataala yace wa au bi ahdillahi au wa bi ahdillahi au ku wasiya ta takwas kenan kuma ku cika alƙawarin ubangiji alƙawarin da kuke tsakanin ku da ubangiji na bauta mai ba tare da mai shirka ba ku cika alƙawarin da kuka yi tsakanin wajunan ku wa ku wa ku to ku cika duk cikin alƙawarin ubangiji ne don Allah ne ya bada umarni cewa ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud ya ku wadanda suka yi imani ku cika alƙawarin alƙawarin nan na tsakanin ku da Allah ne na tsakanin ku da bayi ne wa ku wa ku zalikum wasaqakum bihi la'allakum tadhakkarun zalikum Allah ce waɗancanan ku wasaqakum bihi sune Allah ya muku wasiyyaci da su la'allakum tadhakkaru tunda kun samu hankali can kun ji waɗancan ka'idojin sannan kuma mai hankali ne wa'azi ke shiga shi la'allakum tadhakkaru to tsammanin cewa za ku wa'azi saboda haka bin dokokin ubangiji ke sa mutum ya zama cikin masu hankali bin dokokin nan kuma ke sa mutum ya saurare wa'azi saurare na karba na amfani idan wa'azin ya shiga fa sai Allah ce
wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
الله شيء وأن هذا صراطي مستقيما كما قلتني تبت هذا الإسلام وأن أديني نمسلين سيدنا أيكمه sirati mustaqima hanya ta kenan mustaqima wanda take daidai tatta madaidaiciya zuwa ga rahmata saboda haka fattabi'uhu qudish umarnin da Allah ya bayar ki Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa practical na wannan aya bancin yayi musu theory yace hatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana zane ne tsawo mai kakkin zane kuma khatta an yaminihi khututan wa an yasarihi khututan bayan annabi yayi wannan babban zane yace kun ga wannan zanen da ya zana musu yace Allah ce wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wannan ita ce hanya ta mai kakkiya kuma fattabi'u hukubita sai ya zo gehen wannan zanen ya wasu yan zane kanana 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 dama ya dawo hagu ya wasu zane kuma kanana 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 yace wala tattabi'u subula kada ku bi wasu yan hanyoyi to waɗannan yan hanyoyin nan da Allah ce kada ku bi su sune waɗannan mararrabin nan ga da ku ga nahita idan kuka bi su me zai faru fatafarraqa bikum an sabili za su raba ku daga barin sai hanyar Allah wadda take mai kakkiya idan mutum ya tashi ya kawo babban titi yana tafiya zai ga U-turn ga wata hanya ta yi dama ya kara ga wata ta yi hagu ya kara gaba ga mararraba ya kara gaba ga mararraba ya kawo rana bawo ya ga cewa ga mahada hudu to wacce zai bi yana manzo sallallahu alaihi wasallam ce wannan babban hanyar da na zana muku wallahi ka ku saki ta ita ce za ta kai ku zuwa ga rahmar Allah da zaran kuka sake ta kuka bi waɗannan mararrabin ne to ku halaka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayki ko wace mararraba shaytan na nan tsugunne yana kira a zo a zuwa wannan mararrabu wannan hanya ita ce ke kaiwa zuwa ga rahmar Allah abinda muke fama da shi kenan yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ce wa satafarqu ummati ala 73 firqa kulluhum fi an-nar illa wahida al-umma ta za su karkasu har kashi 73 duk gaba ɗaya wuta suke ba ke sai kashi ɗaya tak sahabbai suka tambaya suka ce man hum tuwa ne ne kashi ɗaya nan da za su tsira manzo sallallahu alaihi wasallam ce hum ala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi su ne waɗanda suka rayu bisa ga abinda ni da sahabbaina muke bisa gare shi a yau in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan hanya mai kakkiya kenan saboda haka duk kasake sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam ta wata mararraba ce kai wannan mararraba halaka ce za ta kai ku bar ruwa da yawancin waɗanda ke bin irin waɗannan mararrabin ne a ce kungiya kaza ta kira kungiya kaza ta kira kungiya kaza ta kira ga mu'tazila ga khawarij ga murji'a ga jahmiya ga qadariya ga jabariya ga boko haram ga qala qatu ga sunan dai birzik duk gaba ɗaya ku tambaya bisa ga wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai ne suka rayu wannan abin da za ku tambaya ke da aluna mu da zara nuna muku to kuri tsinkin yasa Annabi ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di abu alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdathat al-umur fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu bid'atin wa kullu dalalatin fi an-nar Allah ya mana tsari da wuta Allah ce wala tattabi'u subula kada ku bi waɗannan mararrabin ne kanana hanyoyin fatafarraqu bikum an sabilihi ala bashi surabiku daga barin bi hanyar Allah zalikum waɗannan wasiyoyin wasaqum bihi da shi ne Allah subhanahu wataala ya muku wasiyi da shi la'allakum tattaquna tunda kun wa'azu to za ku samu tsoro Allah Allah subhanahu wataala sai ya karkasa na harko dai a samu hankali tukunna an yi hankali to ga wa'azi in ka karantar da mai hankali to shine wannan wa'azin zai amfana idan wa'azin ya amfane shi zai yi aiki da wa'azin sai ya samu tsoro Allah Allah subhanahu wataala ka samu tsoro Allah Allah ramma nan za mu da sa'aya abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu ladan da ke ci kuskuren da ya faru a bayanin da nayi Allah subhanahu wataala ya yi mini wannan kuskure kuma ya yi cikin zukatan masu saurare Allah ya amfana da mu da alqur'ani Allah ya ba mu albarka alqur'ani Allah subhanahu wataala ya ba mu iko aiki da alqur'ani gurgudun iko mu Allah subhanahu wataala ya sa alqur'ani ya zama mai shaida a gare mu rana alkiyama ba mu shaida akan mu ba
amin
Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jiha ta Sokoto a wannan ƙasa ta Najeriya a duk inda musulmi suke fadin duniya Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk